To jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murar Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 16-21-25 a jihohin Niger ana jama'a tashar muta biyu Africa dake can yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Sarauniya da Noma da Dalol da Niya Abunan Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sokoto da Juma'a Ali ke tarbin ku a shirin na wannan ranar karrama iyaye mata ta musamman ga kanin labarai.
Bayan an rantsar da shi Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi kuriciya tun fiye da shekaru mai tan da suka shige yace shi shugaban dukkan Faransawa ne. Cibiyar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce makarkashiyar satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa na kamfanoni da masana'antu ya shafa akalla kungiyoyi 100,000 a kasashe 150. Sannan kuma an sake samun bulla annobar kwayar cutar zazzabin Ebola a jamhuriyar Congo har ma ta kashe mutane biyu.
To bayan kun gama jin labarin baki daya za ku ji ministan harkokin cikin gida na Najeriya General Dambazawo yana magana kan kokarin neman sauran yan matan cibo da harkokin tsaro. A Kano kuma hukumar yaki da cin-hanci da rashawa ta dakatar da binciken da take yi wa masarautar Kano.
Ina abinda muke ba da bambanci to zamu ci gaba da yin bincike kamar yadda muka da faro shi. Idan kuma abinda muke iri daya ne to gaskiya dole mu dakata.
Ko bayan wannan za ku ji su NPDP suna adawa da saukar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa. Sannan ci gaban wahalar samun wutar lantarki ya tilasta wasu 'yan Najeriya kira ga shugaba Buhari ya rage wa ministan ayyuka na wutar lantarki ma'aikatan da ya dora mishi.
Ba ai don yayi na Lagos to Najeriya baki daya daban ne
wannan nauyin yayi mishi yawa ma'aikatu kaman uku ko hudu a dore akan mutum guda ai dole za a samu matsala.
To muna kuma da ra'ayinku sannan akwai maimaita duniyar Amurka duka sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi kuriciya tun tsohon shugaban kasar Napoleon Bonaparte wanda ya ja ragaman mulkin Faransa fiye da shekaru mai tan da suka shige ya gabatar da kansa a matsayin shugaban dukkan Faransawa a yau Lahadi bayan an rantsar da shi a fadar Elysee. Ya bi sahun tsaffin shugabannin kasar General Charles de Gaulle da Jacques Chirac wajen wannan yin furucin. Shugaba Macron tsohon ma'aikacin banki wanda dududu shekaru biyu kawai ya yi a matsayin minista a gwamnatin wanda ya gada François Hollande ya fadawa Faransa cewa burinsa shi ne ganin ya haɗa kan 'yan ƙasar. Mutane miliyan 21 ne suka zaɓe shi a zaben fidda gwanin da aka yi. To amma mutane miliyan 12 suka zaɓe abokiyar takararsa Marine Le Pen. Miliyoyi kuma ba su kada ƙuri'a ba. Sannan miliyan 4 ne suka yaga takardun zabansu a zaman wata alamar rashin goyon bayan dukkan 'yan takarar. Babbar kalubalen da ke gaban sabon shugaban shine samun goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar da rinjaye. Ana kuma ganin cewa samun hakan zai dogara ne akan wanda zai nada ya zama prime minister sa a gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Hukumar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce satar shiga harkokin yanar gizon wasu kamfanoni da masana'antu ya shafa akalla kungiyoyi 100,000 a kasashe 150. Daraktan hukumar Europol Rob Wainwright shi ya bayyana haka a wata hira da gidan talabijin na Birtaniya ITV. Ya ce harkokin kiwon lafiya suka fi ɗanɗanawa. Ya zuwa yanzu dai babu wani ci gaba da aka samu wajen tantance wanda ko kuma waɗanda suka kaddamar da wannan makarkashiyar. Masana injina masu kwakwalwa sun shawarci waɗanda wannan zamba ta ratsa da su da kada su biya duk wani kuɗin da aka buƙaci su biya. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce jamhuriyar Congo ta sake fuskantar ɓullar annobar mummunar ƙwayar cutar Ebola. Jiya Asabar ministan lafiya na ƙasar Congo Oli Lilunga ya ba da sanarwa cewa ƙwayar cutar zazzabin Ebola ta kashe mutane uku a arewa maso gabashin ƙasar. Mr. Ilunga ya faɗa wa 'yan ƙasar kada hankalinsu ya tashi. Jami'an ƙasar sun ɗauki dukkan matakan da suka kamata na tunkarar bulla a nobar wannan cuta. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yanzu haka tana aiki da hukumomin Congo domin tura jami'an lafiya zuwa yankin da mutanen wato yankin inda mutanen suka mutu a ranar 22 ga watan Afrilu. Ana tsammanin kuma akwai mutane 11 da suka harbu da ƙwayar cutar a wannan yankin. A ranar Juma'a, daraktan ƙungiyar Lafiya ta Duniya mai kula da harkokin Afrika, Matsitsizo Mote, ya kai ziyara Kinshasa, babban birnin Congo, domin yin shawarwari a kan yadda za su tunkari bullar annobar. Yau Lahadi, ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba wani makami mai linzami a nisan ba sabon ba, da ke nuni da ƙila wani sabon tsari mai matakai biyu da zai iya zuwa nisan kilomita 4,500 ƙasar ta ƙaddamar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa wata sanarwar da ta gabatar cewa wannan gwaji ya zama tamkar kira ne ga ƙasashen duniya da su ƙaddamar da takunkumi mai tsanani akan Koriya ta Arewa. Tun da farko, ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu sun yi allawadai da matakin na Koriya ta Arewa a zaman babban barazana ga yankin, kuma keta ƙa'idar ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya akan shirin makamai na ƙasar. Ƙasar China ta buƙaci a kai zuciya nesa domin hana ƙarin aukuwar zaman tankiya a yankin, a yayin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana rashin goyon bayanta ga keta ƙa'idodin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Koriya ta Arewa ta yi. Ƙasar China ce kawai babbar ƙawar Koriya ta Arewa kuma abokiyar hulɗar kasuwancinta a yankin. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Iran da ake cewa IRNA a takaice ya ba da rahoton cewa girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 da ta auku a birnin Peshkadlai a lardin Khorasan da ke arewacin ƙasar ta kashe mutane 2 da raunana aƙalla mutane mai tanda 25. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta ce an tura tawagar ceto mai mutane 37 zuwa yankin da girgizar ƙasar ta auku jiya Asabar, jim kaɗan bayan aukuwar girgizar. Ƙungiyar ta ce an kai kimanin kashi 80 daga cikin 100 na waɗanda suka ji rauni da waɗanda suka tsira tantunan da aka kakkafa. Ƙarfin girgizar ƙasar ta kai zurfin kilomita 11. Jami'an ƙasar Ukraine kuma suna zargin
to labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na Amurka a Washington. To madalla to sai rahotannin mu, kuma za mu share fage ne daga Mina inda wakilinmu ya ci karo da ministan harkokin cikin gida na Najeriya suka zanta game da kokarin neman sauran 'yan matan cibiyar ga harkokin tsaro.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram domin ganin an sake sako sauran 'yan matan cibiyar da kungiyar ke ci gaba da yin garkuwa da su. A cikin makon jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta yi musayar 'yan matan na Chibok guda 82 da wasu kwamandojin kungiyar ta Boko Haram guda 5. Abdulrahman Bello Dambazau shi ne ministan kula da harkokin cikin gida na Najeriya. Ya ce babban gurin gwamnatin Muhammadu Buhari shi ne tabbatar da ganin kowace daga cikin 'yan matan na Chibok ta koma gida hannun iyayenta, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Alkawari ne da shi mai girma shugaban ƙasa ya dauka tun da kasancewar kafin wannan gwamnati ta shigo babu guda ɗaya da aka saki, amma yanzu muna taɗin 100 da wani abu a sake su, saboda haka shauran ma za a sako sun Allah.
Abdulrahman Bello Dambazau, wanda ya wakilci gwamnatin Najeriya a wajen wani ɗaurin auren diyar tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida da aka gudanar a Mina, ya shaidawa muryar Amurka cewa gwamnatin Najeriya na iya ƙoƙarinta wajen tabbatar da tsaron jama'a.
Insha Allah, duk wannan abubuwan duk wata ƙasa tana da yawan ƙalubale irin wannan, duk ƙasa da ka sani, duk al'umma da ka sani.
Ga alama dai matakin na gwamnatin Najeriya ya faranta ran al'ummar Fulani da suka ce sun fi shan wahala a sakamakon rashin tsaron. Alhaji Muhammadu Dodo Oroji jigo ne na al'ummar Fulani a Najeriya.
Gamar matakin da suka ce za su dauka gaskiya idan suka dauki wannan matakin abin zai kyau kware da gaske saboda abin takaici ne abin abubuwan da suka faru a wannan kasar. Akan al'ummar Fulani gaskiya Fulani sun cutu kware da gaske cikin shekaru nan saboda an kakkashe su an sassace musu dabbobin su an talautar da su idan gwamnati za ta dauki mataki akan kowane dan Najeriya da ya bi doka ya kamata ko miye za a yi kowane hukunci a bincika kafin a yi wannan hukunci.
Kawayen su dai jami'an tsaron Najeriya na ikirarin cewa an samu raguwar ayyukan fashin shanu da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma kisan jama'a babu dalili a sassa daban-daban na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaishe Mustapha daga Mina sai Kano inda kwamitin yaki da cin hanci da rashawa yace ya dakatar da binciken da ya so mana ma sarautar Kano din. Me dalili?
Shugaban hukumar yaki da ayyukan rashawa ta jihar Kano Kumar Muhimmi Gaji yace tilas ne hukumar ta dauki wannan mataki biyo bayan kafa wancan kwamiti da majalisar dokokin ta Kano ta yi a dangane da wannan batu a ranar Laraba da ta gabata. Ya ce dokar da ta kafa hukumar ta haramta mata shiga cikin duk wani al'amari da ke gaban kotu ko majalisar dokoki ta Kano ko kuma yana majalisar zartarwa domin bincike.
Mun sanar da fadin malfa sarki cewar mun dakatar da binciken da muke yi saboda duk da bamu samu rahoto ko kuma mun samu takarda daga ita majalisa kai tsaye ba, to mun ji daga majiya mai tushe cewar ta majalisa ta kafa kwamiti wanda zai kusan aiki irin wanda muke yi. Sai muka ga dacewar tunda sashi na 16 na dokar da ya kafa ita hukumar da muke da nake shugabanci ya umarci cewar kada mu binciki wani abu wanda yake gaban majalisar dokoki ko majalisar zartarwa ko kuma kotu. Idan abin da muke ba da bambanci to za mu ci gaba da yin bincike kamar yadda muka da faro shi. Idan kuma abin da muke iri ɗaya ne to gaskiya dole mu dakata saboda wancan sashi da na faɗa na 16 da kuma wanda idan har waɗanda suka kama korafi an biya masa bukata ta wannan bangaren mu falilai alhamdulillahi mu abinda dama muke bukata kenan.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaki da rashawar ta Kano ke cewa ta yi nisa wajen aikin binciken zargin aikata ba daidai ba akan majalisar masarautar Kano da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu dangane da waɗancan kuɗaɗe kimanin naira biliyan 6 da aka ce ya gada daga marigayi sarkin Kano Ado kuma har ma ya halaka su cikin ƙasa da shekaru 3 da yayi akan kargar mulkin masarautar Kano. Yanzu haka dai ƴan Najeriya musamman al'ummar jihar Kano sun zura ido kan yadda za ta kaya gane yadda majalisar dokokin jihar Kano ta rungume wannan aiki na binciken majalisar masarautar ta Kano la'akari da cewa shine karo na biyu a tarihin masarautar. Domin kuwa tarihin ya nuna gwamnatin lardin Arewa karkashin jagorancin sa Ahmad Bello Sardauna ta gudanar da makamancin wannan bincike akan sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na daya wanda yake gabanin bayyana rahoton binciken. Sarkin yayi marabus daga kan karagar mulki Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tsaka shekar Mahmud ganin cewa har yanzu ana fama da rashin isasshen wutar lantarki a Najeriya ya sa wasu ƴan kasar din sun fara kira kan shugaban Muhammadu Buhari ya rage wa tsohon gwamnan Lagos Fashola da aka dora mushi aikin zama ministan manyan ma'aikatuwa guda uku aikin da ke kansa.
Daya daga cikin ma'aikatar da har yanzu ƴan Najeriya ke korafi a kai dai ta ce ma'aikatar da aka ware wa tsohon gwamnan jihar Lagos Babatunde Rajib Fashola wato na kula da ma'aikatar samar da wutar lantarki da hanyoyi da kuma gidaje. Har yanzu dai jama'a na ci gaba da kukan cewa ba su gani a ƙasa ba musamman bangaren wutar lantarki wanda matsalar sa yaki cinyewa. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos da kuma Najeriya game da matsalar wutar lantarki a wannan karni.
To shi to yanda Buhari masa bashi mukamman ya kamata Buhari ya rige masa tunda an ga domin abin da sai bashi wannan aiki don saboda aiki da tsaya a Lagos to Lagos da ban Najeriya da ban tunda Najeriya ne baki daya sai a rige shi kuma ya koma aikata daya shauran ma'aikata kuma a nemo ne a duba a zaba sai a bashi
to amma kai kai zaman na Lagos kaga ayyukan da yi ba gani zai iya
A'a bai kamata bar masa ba ai don yayin na Lagos to Najeriya baki daya daban ne
mai magana Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo ina kira ga gwamnatin tarayya ta duba wannan ministry wanda ta hada NEPA wutar lantarki da sauransu ya kamata a raba su domin wahalar da mutane suke yi a kan NEPA ba kadan ba yau iyali na sun je wajen kwanan su biyar ba wuta sun je sai ma ta kati ba shin ya da talaka kuma wanda yake cikin kauye wanda nan ja samu shi wannan abu ya zai
alhamdulillah wannan shawara abu ne wanda yake ya rage ga ita gwamnatin tarayya yadda ta fuskanci al'amarin amma a ainihin gaskiya wannan nauyin yayi mishi yawa ma'aikatu kaman uku ko hudu a dore akan mutum guda ai dole za a samu matsala ne saboda Najeriya ba karaman kasa bane
fatan dai yan Najeriya shine na ganin cewa an samu daidaito na wutar lantarki domin samar da ci gaban kasa kamar da gwamnati mai ci yanzu ke da gurin ganin an samu kafin nan da dan wani lokaci babin yanci firin murya Amurka daga Lagos
matsalolin Najeriya kafin su kashi kashi
to ga shekara baban gida kuna jin rahotannin sashen Hausa murya Amurka ne daga birnin Washington DC bari mu karkare rahotannin namu da adawar da wasu MPDP wasu na hannun ma wato na hannun daman tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan suke nuna ga duk wani kira na cewa wai Buhari ya sauka daga mulki dan baya da lafiya
tsohon mai taimaka tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ta fannin hulɗa da jama'a Doyin Okupe ya ce rashin sanin ya kamata ne kira da wasu ke yi ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari murabus don jinya da ta same shi. Okupe a wata sanarwa ya ce rashin lafiya da mutuwa na kan kowa da aka kiran shugaban yayi murabus san ba matsaya ce ta tunani ba. Doyin Okupe wanda ya ce baya marawa shugaba Buhari baya amma batun kiran yayi murabus abun takeici ne. A matsayinsa wanda ya fito daga yankin Kudu ya ce tun dawowa demokradiyya 1999 Kudu ta yi mulki na tsawon shekaru 14 inda arewa ta samu hudu da haka yake da rayin mulki a 2019 ma ya sake zama a yankin arewa maso yamma don kar martani shugaban PDP na arewa maso yamma Ibrahim Kazore yayi alwashin ko da Buhari adawa za ta yi takara ta gaba PDP za ta samu nasara
Allah ya bashi lafiya ya zo mu kada shi warwas za mu kada Buhari ina tabbatar maka Buhari ya tsaya zabe za mu kada shi 2019 mu anshi mulki ba ma san mu ansa a wajen wani taga mun fi son wanda ake ji da shi
Shugabanni addini irin su Sheikh Tijjani Bala Kala Rabi na kiran 'yan siyasa su rika taka tsantsan kan lamuran mulki da demokradiya.
Kowace kujera yanzu ta mulki ta zama abin tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba. Wanda yake so ya shigo shi kuma ya hattara. Wanda ya bar kujerar bai san kuma me za a kirawo shi a ce masa ba. Nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi ya ce baya so domin ya zauna lafiya. Allah ya hada shugaba Buhari da masu bashi shawara na gari waɗanda in ya kauce za su tashe shi idan kuma ya tafi daidai su tare su taimaka masa
koma dai me za a ce an ga mulki salo hudu a Najeriya na mulkin mallaka sojoji da fararen hula da suka dade kan mulki inda adawa ta yi kukan kura ta amshi madafin iko Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
ga shaka Nasiru kuna jin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC lokaci ne da zamu kawo muku maimaitawar duniyar Amurka
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda zamu gabatar muku da wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi musamman ma daga nahiyar Afirka ko kuma Asiya na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka hada da neman madan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama dan kasa ko kuma bisa dalilai da suka shafi neman kwararren likitoci a fannin haihuwan sai a biyo mu a cikin shirin namu na duniya Amurka na wannan mako inda zamu kasa wannan maudu'i zuwa gida biyu amma da farko ga kashi na farko wanda ni Mahmud Lalo muka hada tare da abokin aiki na Karina Chaudhry Al'ada zuwa kasashen da suka ci gaba domin haihuwa daga kasashe masu tasowa wata al'ada ce da ta zamanto kusan ruwan dare amma tsakanin waɗanda suke da halin yin hakan. Mutane da dama daga nahiyoyin Asiya da Afirka kan niki gari domin zuwa saihu a wasu ƙasashen waje. Amurka da Canada kasashe ne da suka zama tamkar tunga ga masu sha'awar zuwa haihuwa a kasashen waje. Mutane daban-daban suna da dalilansu na zuwa waɗannan kasashe. Shezabin Chaudhry wata ƙasar Bangladesh ce da ta je ƙasar Amurka ta haihuwa 'yan shekarun baya.
Mijina ne ya ce lallai yana so na haihuwa Amurka. Ya ce min yana ganin hakan shine abu mafi alkhairi ga 'yarmu. Daga baya na amince, amma kuma bai yi bincike da kyau ba kan abin da ke kunshe da samun fasfo ɗin Amurka. Sai na yi magana da ɗan uwana, sai ya ce min idan dai aka kalli al'amarin ta fuskar kula da lafiya, to zuwa Amurka shi ya fi.
A cewar Shezabin, wacce ta haifi 'yarta a jihar Florida, mafi yawan matan da ke haihuwa a Bangladesh ana musu aiki ne.
Ba sa ma tambayar iyayen ko mace za ta iya haihuwa da kanta, abinda ake yi kenan na tsawon shekaru 5 ko ma fiye da haka.
Shezabin ta koka kan yadda ake kusan tilasta mata a yi musu aiki. Sai dai a nan Amurka ba haka lamarin yake ba, in ji Hajiya Rahinatu wata 'yar ƙasar Gabon da ta haifi ɗanta a nan Amurka.
Da na zo wajen haihuwa ma suka ce min zan yadda in haihu ni da kaina ne ko za min allura da zan turo da. Na ce musu su yi mini allura, domin a nan Afirka muna shan wahala. Mu zo dabta matan ma ba su lura da mu. Su zauna suna tumakasa, suna hiransu, su bar mu a dabta muna ta ƙite-ƙite. A nan kaga ka yi min allura na haifi ɗana ma san problem.
Ba kamar Shezabin a ƙasar Bangladesh da mijinta ne ya nuna sha'awar ta zo nan Amurka ta haihu ba. Hajiya Rahinatu ƙawarta ce ta gayyace ta.
Wallahi abin da ya sa na zo Amurka na haihu, ina da ƙawata ce a can da muke zaman arziki tare da ita. Yanzu da na ce mata ina da ciki, ta ce min Hajiya shi kare ki zo ki haihu nan Amurka. Na tambayi mai gidana ko mai gidana ya yarda ya amince mini. Na tashi na je na sauka a gidanta da ciki wata 5 na zo na haifi ɗa. Na je dabta da farko da na ji auna cikin farko aka lura da ni sosai. Na ce musu ni ba na jin ingilishi, ma ingilishin mu na kamaru ne. Suka ce idan kina so za mu kira miki wanda za su miki tradition. Aka kira ni wata 'yar Najeriya, in gaya mata da Hausa ta faɗi da ingilishi. Aka kira ni ma wata 'yar Algeria in faɗi da Faransa ta faɗi da ingilishi. Wallahi an kula da ni sosai sosai. An kula da ni sosai kuma na zo na haihu lafiya, ba wani matsala ciki.
Binciken da muka yi ya nuna cewa akwai wasu mutane da suka kware wajen samar da masauki ga masu sha'awar zuwa haihuwa, inda suka karɓi kuɗaɗe a hannunsu. Mun yi ƙoƙari mu tattauna da irin waɗannan mutane, amma da yake ba bisa doka suke gudanar da ayyukansu ba, babu wanda ya amince yi mana magana. Amma Shezabin ta ce ba ta fuskanci matsala ba wajen samun masauki.
Kamar yadda aka tsara tun da farko a birnin New York ya kamata mu sauka, amma saboda lokacin hunturu muka je a watan Janairu, sai muka tafi gidan kawun mijina a Florida, a nan kuma muka zauna.
To amma ko ya ta ji da zirga-zirga kafin ta haihu? To dan Allah kai mu mako mai zuwa za ku je da irin waɗannan mutane ke neman wurin zama idan suka zo haihuwa a nan Amurka. Sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na kuma ƙarshe kan wannan maudu'i cikin shirin namu na duniya Amurka, wanda ya taɓo batun masu zuwa ƙasashe irin su nan Amurka ko Canada domin haihuwa bisa wasu dalilai daban-daban. Yanzu a madadin Karina Chaudhry da ta taya ni haɗa wannan shiri, ni Muhammad Lalo nake cewa sai mun haɗu a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma bari mu ji ko kuma karanto su daga cikin rayuwar da kuka aika mana a rubuce. Za mu fara ne da ta Hussaini Abba Dambam wanda ya ce komai zafi maganinsa. Allah assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Da haka ne wato muka fara saboda ganin yadda annobar cutar sakarau ta sake barkewa a wasu yankuna na Najeriya da kuma wanda suke makwabtaka da jamhuriyar Niger. Yace haka muke addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan cutar da ma dukkan sauran cututtukan da ke barazana ga lafiyarmu domin darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Haruna Muhammad daga Katsina cewa yake ayyana ci gaba da kai hare-hare da ƴan kungiyar Boko Haram wanda aka yi musayar su da ƴan matan Chibok suka yi kamar wata fargaba ce wato wacce take da tada hankali ainin. Yace kuma da fatan jami'an tsaro za su yi mata ainin wajen ganin cewa sun dauki matakan rige wannan hare-hare na ƴan kungiyar Boko Haram. Sai kuma wannan da ta fito daga Usman Shitu Makuta a jihar Adamawa da yake cewa hakika sabon faifan bidiyo da ƴan kungiyar Boko Haram wanda aka yi musayar su da ƴan matan Chibok suka fitar da shi wato wanda suke kiran kaddamar da sababbin hare-hare musamman akan Abuja babban birnin tarayya wani ihu ne kawai bayan hari, kuma wannan ba wani abu bane illa farfaganda ce kawai. To shi ka karshe ita ce wacce ta zo daga wajen Alhaji Umar Forever da Adam AA Adam a Gashuwa masu cewa tabbas amsa kira da sojojin da suke bore a kasar Cote d'Ivoire suka yi ga shugaban kasar su inda kuma suka kuma barkokin su abu ne mai kyau da fatan komai zai daidaita. To da wannan wasika ta su Adam Umar Forever muka kawo ƙarshen wasikun kuna wannan lokaci sai kuma kabo na gaba. To kuna tare da sashen Hausa na Amurka Washington, lokaci ne na jin labarai a takaice.
Bayan an rantsar da shi Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi ƙuruciya tun fiye da shekaru mai tan da suka shige, ya gabatar da kansa matsayin shugaban dukkan Faransawa a yau Lahadi. Hukumar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce satar shiga harkokin yanar gizon wasu kamfanoni da masana'antu ya shafi akalla kungiyoyi 200 a kasashe 150. Kungiyar Lafiya ta Duniya ta ce Jamhuriyar Congo ta sake fuskantar bullar annobar mummunar kwayar cutar Ebola. Jiya Asabar ministan lafiya na kasar ya ba da sanarwar cewa kwayar cutar zazzabin Ebola ta kashe mutane 3 a arewa maso gabashin kasar. Jami'an kasar Ukraine kuma suna zargi 'yan aware waɗanda ke da goyon bayan Rasha da laifin mutuwar farar hula 4 da harbi ko kuma harbe-harben bindigogin artillery ya kashe jiya Asabar a yankin da ke ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar kusa da kan iyakar kasar da Rasha. Kantoman yankin ya ce harin ya auna garin Arvika mai masana'antu da ke arewa da yankin Donetsk da ke hannun 'yan aware. Nan da nan 'yan aware ba su ce komi ba game da harin ko kuma waɗanda aka kashe, amma makwabtan waɗanda aka kashe sun tabbatar da mutuwar mutanen da kuma harbin da ya yi sanadin mutuwarsu. Yau Lahadi ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba wani makami mai linzami a nisan ba sabon ba da ke nuni da kila wani sabon tsari mai matakai biyu da zai iya zuwa nisan kilomita 4,500 ƙasar ta kaddamar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa wannan gwajin ya zama tamkar kira ga ƙasashen duniya da su kaddamar da takunkumi mai tsanani akan Koriya ta Arewa, tunda farko ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu sun yi allawadai da matakin na Koriya ta Arewa a zaman babban barazana ga yankin, kuma ke ta ƙa'idar kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya akan shirin makamai na ƙasar.
To jama'a abin da ya sauka kenan, wannan kuma shine shirinmu na ƙarshe tana yau ba ma da shirin dare don haka sai gobe. Amma kafin mu tafi muna son mu yi ta'aziyya ga tsohon ma'aikacinmu Umar Sa'id Tudun Wada wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa a jiya a Kano, kuma aka yi jana'izarta a yau. Allah ji kanta ya ramshe ta. Ita ma mawaƙiyar nan ta jihar Gombe wato Kubura Usman muna mata ta'ziyar rashin nata mahaifi wanda shi ma da yaji Allah ya kabi nashara. Allah ya gafarta musu baki ɗaya mu kuma ya samu cika da imani. Yanzu ka madadin dukkan masashen Hausa na mura Amurka musamman ita Jumman da kuma CD da bada umarni da injiniyan mu ne Ali Mustafa Sokoto a Washington.